بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جمعة 21 رمضان إذ رمضان الله صلى الله عليه وسلم شكرا دول يبدول سلاشين دا ديار. Insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a cikin wannan masallaci. Muna karatu a suratul an'am. Kafin karatu kuma ga tambayoyi. A wannan yace tambayar sa ita ce, malam wani mutum ne yazo zai sayi kaya, au ya sayi kaya abun naira 20, sai ya bani naira 50, bani da canji. Sai nace masa babu canji. Sai ce min zai zo ya karbi canji daga baya. Sai ni kuma naki amincewa. Sai ce to na bashi na 50 din, amma na ajiye masa guda 2 zai zo ya karba daga baya, nan ma naki amincewa. Sai ce to na bashi kyautan 1 ya biya bukatansa, nan ma naki amincewa. To mallam, ina da kuskure ko bani da shi? Abin ya abin sayarwan ko shine man wanke machine ne da ake kullawa naira 20-20. Kana da kuskure? Kuskuren shine kai asaran ciniki, baka samu ciniki ba lokacin da ciniki yazo. Idan ba canji, ai shi ya amince cewa zai zo ka sayar masa na 50 din gaba daya, sannan zai zo daga baya karbi sauran 2. Inda ku riga kun saba irin wannan ya halatta, ya kamata da ka sayar masa domin kai ka samu kuɗi, shi ya samu abin da yake so. Da kawai shikenan an huta garin kaucewa kuskure, sai ka fada cikin kuskure kuma kai asaran samun ciniki a wannan lokaci. Da ya kamata ka samu wannan cinikin. Abin da ya kamata irin wannan duk ya halatta. Na farko da yace ka sayar masa na 50 ka aje masa 2, wannan ya halatta. Zai zo ya karbi canji daga baya, duka wannan ya halatta. Saboda kai wata kila kana gudun kar ka fada cikin wani abu, amma dake shi dama in mutum zai kauce wa laifi, amma ba bisa ilimi ba, ba tare da ya tambaya ba. Da ka tambaya tun kafin haka, wata kila da ka ji labari tun a gurin can ma kusa da kai. Saboda haka wannan kai kuskure, ka wahalar da mutum bai samu biyan bukatarsa da wuri ba, gashi kuma yana da kuɗin sa. Kai ko baka samu kuɗi ba kuma ka sai ka kasa kaya ne don sayarwa, wannan kuskure ne mai girman gaske. Sannan kuma abin da ya dace a kasuwanci, dama ayi tambaya kafin abu ya faru. To kuskure, muna fatan Allah subhanahu wataala ya yafe mana gaba daya. Yawa, wallahu ta'ala ala. Wannan kuma tambayar mai tambaya yana cewa, mallam shin wani irin kalan kaya ake bukata mutum ya sa a ranar sallar layya ko sallar azumi? Domin naji wasu suna cewa an fi son a sa kaya mai kala. Wannan tambaya ta sa shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan kaya, cewa wanda ya fi duga ba daya cikin launin kaya shi ne farin kaya. Allah subhanahu wa ta'ala yana son bayaw, yana son launi fari. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, in kun samu dama, ko kuma ya ce ku sanya kaya fari a cikin tufafin. To ana so koda mutum yana da launoni daban-daban, to ya zama kuma yana da fari ko daya ko biyu ko sama da haka. Ya zama dai cikin launukan da yake da shi, wanda ya fi taruwa da yawa a launi guda, ya zama fari sun fi yawa a cikin kayansa. Ma'ana a ce brown kawai yana da kala uku dukan su brown ko kuma blue kala uku akan yayi haka wanda ce fari shine yake har kala uku ko hudu ko makamantan haka sauran kuma koda yana da su koda da sai ko makamantan haka zama dai fari shi yafi yawa a tsarin yawan launuka din amma fuqaha tashin fuqaha sun yi magana akan ana son in ranan juma'a ne a sa farin kaya shi yafi in kuma ran sallah ne a sa launi mai kala wannan sashin fuqaha suka abun nan duk da cewa ban tabbatar da haƙiƙanin inda suka cisgo na hadisi ba ma tunda manya-manyan malamai ne magabata suka rubuta ba mamaki akwai abun da mu da yawa ba mu sani ba su kuma sun sani suka faɗi haka wallahu ta'ala a'lam jazakumullahu khairan sun faɗi wannan idan aka duba fuqaha'ul malikiyya sun tafi kan cewa a sallan idi a samu mai kala ba su ware kalan wani iri ba suka ce zama mai launi amma a juma'a a sa fari to amma dai nassin hadisi game da fari kan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku sa fari domin Allah yana son fari to in mutum ya zama zai yawaita sa fari wannan yana da kyau sannan jazir mun taba cewa ko na taba cewa ja bai dace a sa ba a wani guri a karatun da ake ran Laraba ana kuma sai ne karo da wani hadisi hadisin Abu Tufail da yake cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanya hula jazir kuma ta fito ta yi matukar masa kyau to cewa ya sanya ja din nan malamai Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala yace ya halatta za a iya sa ja duk da cewa sashin fuqaha nan ma sun ce a sai da ratsin fari shine bayanin da nayi a wancan lokaci sai da ratsin ko fari ko wani kala dai wanda ya canza shi daga ja to wancan bayanin da nayi kenan amma kuma lura da wancan hadisin sai ja zalla ma za a iya amfani da shi saboda haka idan mutun ya sa mai launi ko ya sa fari in ya sa fari dai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a sa haka saboda Allah yana so in kuma mutun ya sa mai launi dama ya halatta mutun zai iya sa kowane irin launi da ya kamata wallahu ta'ala a'lam tambaya yace amma nan kuma abu na biyu sai yace akwai ƙarin bayani da ya kamata ayi lokacin da aka ce mutun yayi tambaya akan maganar karatun alqur'ani Allah ya kai ladan ga iyayensa wanda suka rasu ko mahaifiyarsa wacce ta rasu to lokacin da ake bada ansan an ce ba abunda mutum zai yaje ga mamaci kawai sai addu'a to ina ga a wannan lokacin ba mu kayyade wasu ayyuka ba to shi wannan bawan Allah sai ya rubuto cewa yana so ayi karin bayani yace kamar misali cewa idan mutum iyayensa suka rasu sannan kuma akwai maganan aikin haji ba su taba yin aikin haji ba kaga wannan ibada ce kuma nassi ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dainullahi haqqu an yuqda sannan yace wa shubru ma hujja an hujja an nafsika ayati wa wanda zai wa shubru ma haji yace hujja an nafsika thumma hujja an shubru ma wannan ya nuna duk halaccin cewa in mutun ya rasu bai taba yin aikin haji ba wani yana iya yi masa kuma sannan ya samu cikakken lada cewa kaman yayi aikin haji saboda haka wannan abun ba mu fade shi ba wannan ya tunatar da mu jazakumullahu khaira sannan kuma yace kaman misali azumi idan mutun ya rasu akwai azumi a kansa ana iya biya masa tare da cewa ibada ne yace ko menene wannan ya za a yi a kwatanta da abun ya kawo shi a sigar tambaya wato wannan yayi hikima bayan yayi gyara to wannan jazakumullahu khairan wannan yayi kyau sosai muna fatan Allah subhanahu wataala ya taimake mu don haka za a iya yi mutun aikin haji in bai yi aikin haji wannan nassi ya tabbatar da wannan haka in mutun ya rasu akwai azumi a kansa za a iya biya masa wallahu ta'ala a'lam mai tambaya ta gaba yace tambayar sa ita ce shin menene sunnan shiga makabarta da takalmi ne ko kuma ba takalmi shiga makabarta da takalmi idan makabartan ba tsaftatacciya bane ba ai hanya wanda yake tsaftsaf wato abunan cikin makabartan tsakankanin kaburbura ba to idan mutum zai taka wani abu da zai cutar da shi ko kaya ko wani abu nan shiga da takalmi yafi domin haƙƙin rayayye ana gabatar da shi a guri rayayyu sama da haƙƙin matacce amma idan aka zo shiga tsakankanin kaburburan nan kabari mutum zai shiga tsakankanin gurin wanda mafi soyuwa shine ya cire takalmi shine abin da ya dace da sunna amma idan filin makabartan ne kafin aje cikin inda kaburburan suke mutum zai tafi da takalmin sa musamman akwai abubuwa da yawa sannan wasu malamai suka ce ya halatta idan an yi hanyoyi ba a shiga tsakankanin kaburburan, hanya ce kawai to din an tafi da takalmi, ba ita makabartan ne ake maganar shiganta ba. Shigan makabarta da ai har masallaci ana iya shiga da takalmi, kuma ai sallah ma da takalmi. Wannan ya tabbata a sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam, shine ma asali. Har mai muktasar yake cewa shi in ka lura da bayanansa, tafiya ga asali shine yin sallah da takalmi. Tube takalmin rashin asali ne wannan. Yawa haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake to idan aka zo ba makabarta ake magana ba, tsakankanin kaburburan ne. Kamar misali ka shiga wa mutum ɗakin da ya yi shimfiɗa mai kyau da takalmi, kana takawa bayan ka tako ƙasa, to haka yake tsakanin wanda suke kwanci a kaburbura ma. Don haka bai halatta ba a shiga tsakaninsu da takalmi. Amma idan wai mutum ya doso har ya zo dab da kaburbura ɗin, tukuna ya cire takalminsa, lokacin da zai shiga tsakankanin kaburbura, to wannan shi ne. Sannan taka kabari kuma ko ba takalmi, wannan bai halatta ba. In dai ba mutum bai sani ba ne, haramun ne taka kabari, domin akwai duk abin da Allah ya tanada nau'i na azaba mai girma a kansa in an yi, to wannan haramun ne yinsa. To kuma akwai nau'i na azaba mai girma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin ma'ana hadisinsa wajen taka kabari, ko da ko mutum ba takalmi a kafarsa, kar mutum ya taka kabari ba tare da ai da saninsa. Sai dai inda ya san cewa kabari bane, da zaran an ce masa nan fa kabari ne, maza sai ya sauki a guri, ya kauce a guri. Haka wannan shine abin da ya kamata a sani. Ba kawai daga an zo bakin makabarta kafin ma a je ga makaburbura, kamar misali daga gate din wannan makarantar zuwa a zo masallacin nan, kawai sai mutum ya tube takalminsa a kofar gate ba, ba haka ake nufi ba. Tun shiga tsakankanin kaburbura shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana. Kamar nan idan kuka idan takalmin mutum lafiyayye ne kalau, don ya shigo da shi yayi sallah, duk da cewa wasu malamai suka ce idan an shimfiɗe masallaci da tsafta ko da wasu shimfiɗu, suka ce nan ma bai halatta a shiga da takalmi ba. Wannan kwanan nan bai dan jima ba ma, wani babban malami a cikin abuna fatawoyinsa yayi magana akan wannan, yace bai dace ba in an yi shimfiɗa a masallaci nan kan ba za a shiga da takalmi ba, duk da cewa sallah ya halatta da takalmi. Yace idan aka lura masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin babu ma ko dade, wato ma'ana ƙasa ne, turbaya ne, saboda haka yake iya shiga da takalmi. To in masallaci ba shimfiɗa, yace za a iya shiga da takalmi, sannan kuma ayi sallah da takalmin a kafa. Wallahu ta'ala alam. Sannan kuma ya halatta mutum ya ja sallan tarawihi ko tahajjud yana kallon alqur'ani. In bai haddace alqur'ani ba, kuma ana so a karanta wasu surori ko kuma yanda aka dauko, ya halatta gare shi sallan tahajjud ko tarawihi, zai iya bude alqur'ani yana gani. Wallahu ta'ala alam. Amma in ya haddace alqur'ani, dacewa da sunna shine karantawa da ka. Wallahu alam. Wannan kuma yace malam Allah ya kara wa iyayenka da iyayena daraja, kuma yayi musu rahama, ya ji kansu, ya gafarta musu da iyayenmu gaba daya insha Allah ta'ala. Sau da yawa duk yawanci wanda suke yin addu'a suna wanda suke rubuta tambayoyi, kowanne kan yi addu'a, amma wannan addu'a ta su tana da girma sosai, shi yasa sai muka karanta shi. Muna fatan Allah ya samu dace, Allah ya gafarta wa iyayenmu. Yace malam, yaya ne ake yin sujudi tilawa, kuma menene sharuɗoɗin yinta? Sujudi tilawa, wannan ya tabbata ana yin sujudi tilawa idan an karanta ayar da ya kamata a yi sujjada. A malikiya an kayyade su gurare 11 ne, amma tashin malamai sun bar su kawai sake, sun yi ƙari da yawa. Akwai guraren da a yawanci fuqaha sun ce ba za a yi sujjada a gurin ba, saboda lura da ma'anonin da kuma abubuwa, amma wasu malamai kuma suka ce za a yi sujjada a gurin, matukar wannan yanayin ya abuna. Wasu sun rage wasu abuna sun ƙara wasu akan 11 din, tare da cewa sun bar wasu su ma har yanzu ba su ce gurin sujjada ba ne. So in mutum yana karantawa sai ya sujjada, ana malamai sun shar'anta cewa mutum ya zama yana da alwala lokacin da yake karatun, kuma in zai sujjadan sharadi ne ya fiskanci alƙibla, ba duk inda ya fiskanta ba. Sujudu shukur, wasu malamai suka ce in ya rude saboda abun da ya samu sai ya sujjada ta ko ta wani guri ma ba inda yake alƙibla ba, suka ce wannan babu laifi. Amma sujudu tilawa ya zama yana da alwala, sannan kuma ya zamanto ya fiskanci alƙibla, ko da wani guri yake kallo lokacin da yake karatun alqur'ani, in ya zo yin sujjada ana so ya juya zuwa ga alƙibla, sannan ya sujjada. A sannan in an yi sujjada za a ce sujjada wajhiya lillazi fatara lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Wallahu ta'ala alam. Insha Allah ta'ala za mu dakata a nan, in Allah ya sa muna raye gobe za mu karanta sauran tambayoyi din insha Allah ta'ala. Muna fatan Allah ya taimake mu. Don haka yanzu za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba daga ayar da muka tsaya ta cikin suratul an'am. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitani. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاء
Allah subhanahu wa ta'ala ce wa kadhalika fatanna ba'dahum li ba'd. Haka nan muka jarrabi sashin su da sashi. Mawadata jarrabawa ga masu ga talakawa, talakawa jarrabawa ga mawadata. Su mawadata da masu mulki suna ganin cewa bai kamata su zauna tare da talakawa ba a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda ayar da ta gabata akai bayani akan ta. Su Suhaib, su Abdullah ibn Mas'ud, su Khabbab, su Bilal duk su ne a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka nemi su kan sai dai a canja ko a sa walanan zama ga kowa manya-manya su zauna ran da suke so masu daraja masu kudi masu mulki a sa musu ranan zuwan su wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in sun zauna kar a ga wani talaka a guri ko kuma sannan a sa walanan talakawa su ma daban ko kuma in sun zo sun zauna to su ne a kusa dab da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam talakawa duk su koma da baya ko kuma kawai ya kore su su daina zuwa gefensa daga baya in yaso a abunan su zama daga can nesa suna jin sabon Allah shine Allah ce wa kadhalika haka nan fatanna ba'dahum bi ba'd haka nan muka jarrabi sashin su da sashi ko a rayuwar mu ta yanzu sashi da sashi ana iya samun jarrabawa wani sa'i mutum shedan zai iya raya masa wani abu sai ji abinda ba haka bane sai ji cewa haka ne kamar misali mutum yana tare da wani in wannan din Allah ya dan fifita shi ko ya fifita shi da wani abu na rayuwar duniya sai wannan kawai ya cewa haka kawai ba tare da ya ankara ba shi wancan sai wannan ya rinka fassara cewa yanzu ba ya daina kula mutane tare da kuma bai daina kula mutane ba wannan jarrabawa ce kawai sai mutum ya ji a jikinsa wani tunda ya samu kaza kawai sai ya daina kula mutane wataƙila kuma wani abu ne ya shagaltar da shi na wancan ayyuka ko sama da yayi ko kuma samun harkan jari ya karu sai zamanto kasuwancinsa ya hana shi ko dawowa da wuri ko kuma yawan zama ko makamantansu to shikenan wannan kuma wanda da yake tare da shi sai ta wani gaba daya dina kula tunda yaga ya samu kaza shikenan sai abudu alhali bai samu dama bane da ya kamata a yi wa juna zato na alkhairi shi kuma wancan sai ta kai wani ko dan ya ga wai na dan samu abunan ne hasada yake mun gaba daya yanzu ko na yi kokari ma mu gana ma gaba daya sai kaga ina ya nisance ne wallahi hasada ne kawai ta sa yake yaje baya zuwa gurina to haka wancan yana jin cewa hasada ne ba ka zuwa gurinsa kai talaka kai kuma kana jin cewa ya girman kai ya dauke shi ya abun kina Imam Al-Qurtubi yake cewa waja'alna ba'dakum li ba'd fitnatan atasbirun za ku yi hakuri ba ko kwa yi hakuri da juna in ka je sama ka ji cewa a na kasan ma ba wani abu bane ko kuma in ka daukaka da wani abu ko ka samu wani abu ka ji cewa a ba wai kin kai ba kuma ba hasada yake ga mun ba a kawai yanayi ne da ya canja abu ya zama to da kuna tare amma yanzu ba zai yi ku zama tare sosai ba sai jifa jifa a tasbirun ba za ku yi hakuri ba shi ma wannan ba zai tunanin cewa kai gaskiya kamata masa uzuri shugulgulansa da yake gaban sa yanzu gaskiya ba kaman da bane da baya kaza baya kaza amma yanzu sun zama kansa a tasbirun ba za ku yi hakuri ba shine wa ja'alna ba'dakum li ba'd fitnata to su wayancan hakanan talakawa da masu kuɗi suke da talakawa da masu mulki kowa jarabawa ne ga junansa wannan yana zargin wancan wancan yana zargin wancan haka abun yake gaskiya daka wa'innan wa kadhalika fatanna ba'dahum li ba'd li yaqulu a ha'ula'i manna Allahu 'alayhim min bainina sai Allah ya ce sai muka jarrabi sashin su da sashi saboda su wayannan masu daraja din masu mulki masu kudi a garin Makka a lokacin mushrikai basu yarda da addinin Allah ba su rinka cewa a ha'ula'i manna Allahu 'alayhim min bainina yanzu wayannan ne za a ce wai Allah ya daga su abuna akan mu su waye su wani kuma yanzu wai wannan sune za a rinka takama da su ana tinkaho da su yaushe ma suka zo garin yaushe ma aka aike su su suwaye me suke da shi anguwarsu ma tukunna ina ne duk irin wannan abubuwan shine kazalika fatanna ba'dahum bi ba'd li yaqulu ko kuma me kabilarsa ko me duk irin wannan abubuwan da sharrin shaydan ba wani maganan kabilanci ko asali ko menene ko waye in ana maganan addinin musulmi saboda haka addinin musulunci kawai kowa ya zama bawan Allah na kwarai shikenan shine sai Allah subhanahu wataala ce haka nan muke jarraban sashi da sashi su wancan suna ganin cewa ha'ula'i mannallahu alaihim min bainina yanzu wa'innan su ne za a ce Allah subhanahu wataala ya yi su ne aka ce wai su ne mutanen Allah su ne Allah ya musu baiwa min bainina a tsakankanin in asalin gari ne ba mu ba ne kakan kakanmu ba shi ya kafa garin ba a zo a ce wai suwa ne su ne su kaza to irin wannan duk yana faruwa a tsakanin jama'a to tinkaho shine mutum ne yake tsaho da addinin Allah Allah ce alaysa Allahu bi'alama bishakirin wai shin Allah bai san waɗanda suka fi gode masa bane suke aiki domin godiya ga Allah suka tsaya suka jajirce suna ibada Allah ya san wa'innan don haka su ne Allah ke musu baiwa Allah ke ɗaukaka su Allah ke musu daraja kuma su ne mafifita akan duk sauran kowa in dai ba irin aikin sai ke yi lokacin da waccar aya ta sauka wayannan manya-manyan mushrikai suka zo suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam a dakatar da wayancan su koma baya ko kuma a sa mana rana a sa musu rana to Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu tare da sahabbai suna nan a gurin da sashin sahabbai suna nan a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka faɗi wannan sai Umar dan Khattab ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah indai har za su musulunta kam irin su ne to a yadda mana kawai na ga ka yadda mana kawai sai mu koma ranar mu ta zama kaza ranar su in yaso su rinka zuwa indai za su musulunta ka yadda kawai ya rasulullah to Umar ya bada wannan shawari sai kuma Allah ya sauko da aya wala tatrujil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi to shine gaba ɗaya Umar kawai sai ya shiga cikin dimuwa hankalin sa ya tashi yace yaya ya bada shawari ashe shawarin da ya bayar sabon Allah ne yanzu ya zai da Allah ya ma ya zai ma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na tunanin yadda zai zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum yayi babban laifi na sabon Allah a tsakanin sahabbai to in yazo yayi sallama ga manzon Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam baya ansawa duk wanda yayi laifi in yazo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi sallama Annabi sallallahu alaihi wasallam baya ansa sallamar sa da wannan yake gane cewa ya saba wa Allah kai tsaye ba fa in ya saba wa ra'ayi ba yau dai a yanzu muka iya zama muki ansa sallamar mutum don ya saba wa ra'ayin mu ba mamaki ra'ayin namu kuma shine kuskure amma mutum ya saba masa sai mu kiyansa sallama sa ba wani ake nufi ba in ya saba wa Allah kai tsaye ya saba wa Allah sai kaga mutum yana zinace yana shashanci ya zo guri muna tashi ma mu tsaya muna girmama shi yayi sallama mu rungume shi amma wani kuma can ba kowa bane shi yayi sallama saboda baya kan ra'ayin mu nan ko mu kiyansa wannan kuskure ne yawa kawai in mutum mai sabon Allah ne in yazo ya sallama kawai in ba an sa masa ba don sabon Allah wannan an yi daidai domin Annabi sallallahu alaihi wasallam baya an sa wanda zahiri gashi nan mai sabon Allah ne ya je ya ta'asa ya yi barna ya ta'addanci ya zo ya yi sallama ba za a an sa masa sallama ba baya kunyan Allah ba za a ji kunyan sa ba amma zamani mu ne yanzu in mutum yana da abun hannu ko wani matsayi ko wani abun nan duk sabon da aka tabbatar yana yi wani abun ma zai yi sabon a gidan rediyo ko a gidan TV ya faɗi maka kalmomi na sabo kuma sannan ya zo sannan mu yi haba da shi saboda ko yana da matsayi ko yana da abun hannu wannan kuskure abun da yake shine wanda ya saba wa Allah kai tsaye abun da Allah ya ce ayi baya yi ko kuma Allah ya ce ayi kaza sai bai yi ba ko kuma yi wani sabo kamar da suka Abdul Malik
su Hilal ibn Umayya, su Rarat ibn Rabi, lokacin da suka ki fita yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai tsaye kuma suna da lafiya, ba su da wani uzuri. Anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ai ansu sallama, ya hana ai musu magana, saboda sun saba wa Allah kai tsaye. To wannan shine ake fada. To yana Annabi sallallahu alaihi wasallam mutun yayi irin wannan sabo, to baya ansu sallama sa. Ko in yayi wani sabo na da yin fishin Allah a cikin sabo, kun san imani ma girma girma ne. Wanda yake tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dole hukubar da za a masa don a saita shi tafi karfi akan irin namu ne. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam baya yi wa sahabbai wasa, hatta iyalansa baya musu wasa in akan haƙin Allah ne. Amma ya kan haƙin sa ne, yana da saurin yafewa. Zaka taba haƙin sa yayi dariya da kai kuma ya yafe. Amma an taba haƙin Allah babu wasa, ba ja da baya. Don haka lokacin da Umar radiyallahu ta'ala ya bada wancan shawari, yaga kuma ga aya abin da ta sauko tace, to hankalinsa ya tashi. Sai yana ganin cewa kai yanzu ya zai kare. To sai zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kunya ya taho, jikinsa a mace. Ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya faɗi cewa to yanzu yaya za a kare da wannan lamari. Amma lokacin da ya bada wancan shawarin, ya bayar ne yana cike da imani, kuma a tunaninsa, a ganinsa, kamar wannan abu zai amfani addinin musulunci. Har da shi a cikin talakawan ya ce, kawai to sun kenan, a sa musu rana su rinka zuwa, ya Rasulullah ka yadda mana a sa musu rana su. Wai yana so ne su kusato manzon Allah, watakila su karɓi musulunci. To shi ne sai ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana tunani, yana tsoron yin sallama, sai Allah ya aiko aya. Allah ce, wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina fa qul salamun alayka. Idan waɗanda suka yi imani da ayoyinmu suka zo maka a tunanin sun yi laifi ko kuma jikinsu a mace, to da sun yi sallama, fa qul salamun alaykum, ka ce musu salamun alaykum, ma'ana kamar musu sallama. In ji Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, kai musu sallama. Kataba rabbukum ala nafsihi rahma, ku sani cewa Allah ya wajabta wa kansa rahama. Haka Allah mai rahama ne, don kun dan bada shawari kuka yi kuskure, Allah ba zai kama ku da wannan ba. Ko zunubi kuka yi ma bisa kuskure, kuka zo kuka tuba, Allah baya kama mutum da wannan. Haka kataba rabbukum ala nafsihi rahma, Allah yakan kama mutum ne idan yayi ganganci, ya saba wa Allah, kuma ya mutu bai tuba ba. Haka kataba rabbukum ala nafsihi rahma annahu man amila minkum su'an, cewa yadda al'amari yake, duk wanda yayi mummunan aiki daga cikin ku, bi jahalatin da jahilci, thumma taba min ba'dihi, sannan sai ya tuba bayan yayi mummunan aiki din, ya ji wa'azi ko ya karanta ko aka yi masa nasiha, sai ya gyara, wa aslaha, ya kyautata aikinsa, to fa annahu lallai shi Allah ghafurun mai gafara ne, rahimun mai jin kai. Sai Umar ya samu sauki, ya samu kwanciyar hankali. Allah ce, wa kadhalika, haka nan dai, nufassilul ayati, muke rarrabe ayoyi daki daki ana ta faɗa, walitastabina sabilul mujrimi, saboda hanyar mujrimai masu laifi ta zama karara a fili, kar mutum ya bita. Wata qira'a, walitastabina sabilal mujrimi, walitastabina anta ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabilal mujrimi, don kai manzon Allah, muna fassara ayoyi ne daban-daban, don kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bayyana wa mutane karara tafarkin mujrimai, don kansu ne. Haka ayoyin nan ba don wasa Allah yake bayyana su ba, a faɗi wannan, a faɗi wancan, a sake wannan, ana ta jujjuya su kuma nau'i, wannan salon magana din ta zo, wannan salon maganan ya zo da tsawa, wani salon maganan ya zo da lallashi, wani salon maganan ya zo a tsaye, wani salon maganan ya zo kai. Allah yana ba da waɗannan abubuwa ne don a ƙara imani, kuma a yi imani a tsaya akan gaskiya. Haka Allah ce, haka nan muke fassara ayoyi, muke rarrabe su daki daki, walitastabina sabilul mujrimin, don tafarkin mujrimai ya zama a fili karara, kowa ya gani kawai ya gane sai ya kiri, ko kuma don ka bayyana musu hanyar mujrimai masu laifi kenan, ya zama karara saboda kar kowa ya bi. Allah ya sa mu dace. Na'am. Allah subhanahu wata'ala ce, qul ga ya musu, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kace musu, inni nuhitu an a'budal ladina tad'una min dunillah, wannan wasu mushrikai ne suka zo suka ce to ku kira allolin mu zamu yadda mu kira allolin ku zamu yadda mu kira Allah mu ku kira allolin mu zamu yadda mu kira Allah mu ku bautawa allolin mu ko na karamin lokaci zamu yadda mu bautawa Allah mu kuma sannan in wani abu ya same ku to ku roki allolin mu mu ma zamu dawo mu roki Allah mu wannan abun da muke so kenan mushrikai ne suka zo da wannan shawari ayi haka mana ayi rabi da rabi a dan taba wannan a dan taba wannan in domin in kuka ce a bautawa Allah ku shi kadai to mu kuma allolin mu ba in gaskiya ne ayi balancing mana ayi wa namu su sannan ayi naku to su sun manta cewa nasu ƙarya ne allolin su na ƙarya ne Allah gaskiya kuma yaushe za su kwatanta shi cewa sai an yi wa wancan ayi wa wancan ai ana maganar gaskiya ɗaya ce kawai ba sai an ce ayi wa wancan kuma ayi wa wancan amma da su kishiyoyi kenan saboda haka sai Allah subhanahu wataala yace ya sauko da wannan aya ha yanzu idan ka lura zaka ga duk tambayoyin da umarnin da sauransu akwai jahilci a ciki saboda wannan da'awa makkiya ne wannan fakarar makka ne jahilci yana nan tsantsa a tsakanin mutanen da banda shan giya da zinace zinace mutum zai iya zina da yassa uwa ɗaya uba ɗaya zai iya zina da kanwarsa uwa ɗaya uba ɗaya mutum zai iya auren mahaifiyar abuna zai iya auren matar babansa in baban ya sake ta ko kuma in baban ya rasu wa inna al'umman ne shan giya kuma ya fi yadda ake shan ruwa haka sai shan giya ko yaushe kawai mutum giya yake a ɗimaushe zinace zinace kuma wannan ba wani abu bane to wa inna al'umman ne kuma sannan yaƙi da faɗa da kashe juna wannan kawai a kan bishiya za a fara yaƙi wannan ya ce bishiyarmu ne asalin kakanmu ne bata wancan sai bishiyoyin bishiyarmu ne a kakanmu ne bata to maimakon a yi wani sulhu ko wani abu nan kawai sai wancan su je su ɗauko makamai wa'annan ma su ɗauko makamai sai shekara 100 ko shekara 30 ana yaƙi to wa'annan al'umman ne ta ka aiko musu cewa yanzu gaba ɗaya duk abin da su yi su bari su dawo bautar Allah to shi yasa kawai zaka ga maganganun su kawai daga gani kaga jahilci a ciki kaga kafirci a ciki saboda haka sai su ce wannan a fito da wannan su ce wannan a fito da wannan Allah subhanahu wataala kuma yana ta ansa musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyana musu don haka lokacin da suka yi wannan tayi din sai Allah ya sauko da wannan aya qul ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam inni lallai ni kam nuhitu an a'budal ladina tad'una min dunillah an hana ni in bautawa abunda in kirayi abunda kuke bautawa koma bayan Allah ina ni an hana ni in tsaya bautar wani gunki koma bayan Allah ni kam an hana ni wannan qul ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam la attabi'u ahwaakum sam bazan bi son zuciyarku ba kawai don kun zo kun bani shawari kun ce ayi kaza wani zai zo kwata kwata bai da alaka fatiha baya karanta ta sosai sai zai ce maka to ai wa'azin ne a bi shi sai 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 to ka san wa'azi ne balle ka bada shawari kan wa'azi manyan malamai wanda suka san Allah suka san addinin Allah su ne za su bada shawarin yadda za a yi da'awa su ne za su bada shawarin yadda za a yi tafsiri su ne za su bada shawarin in an yi maganar da ba daidai ba su ce a wannan ba daidai ba ne sai su gyara amma kawai ka zo abinda kai abinda ka kware daban kuma sai ka shigo mana inda wasu kuma suke da abunan Allah ya musu baiwa a guri saboda haka sai ka tsaya a naka abin duk da aka faɗa dole kawai ka bi saboda ba abin da kake da ilimi a kansa bane in ka ji an yi zafi a ganin ka zafi ne to ba zafi bane tunda ka ji an yi kuma in ka ji an faɗi wani abu kawai ka zo ka bi in zaka iya in ba zaka iya ba sai ka wuce gefe saboda haka qul la attabi'u ahwaakum ka gaya musu sam ba zan bi son zuciyarku ba sai dai ku kawo hujja amma ko yaya kake zaka iya kawo hujja kace to amma ga hadisi kaza kuma to wannan kuma nan kam in wanda ya faɗa din bashi da hadisi dole ya dawo naka ko a ina kake wajibi ne dawo naka ko wata aya mutum bai fahimce ta ba ko ya fassara ta bisa kuskure to nan in ka ji wani malami ya fassara sai ka kawo wannan dole a dawo wannan gyara din na daidai ko mutum ya yake dole ya dawo naka na daidai amma haka kawai son zuciya ka ce wai zaka faɗi wata magana akan abin da baka da ilimi a kansa a'a qul ga ya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam la attabi'u ahwaakum sam bazan bi son zuciyanku qad dhalaltu idhan haqiqa na bata idan inde har nabi son zuciyan haqiqa na bata inde har nabi son zuciyan wama ana min almuhtadin na zama kenan ba cikin mutane shiriyu ba yaya wanda Allah yake masa wahayi malaika yazo musamman ya kawo masa sako daga Allah kai tsaye kuma sannan yazo ya bi son zuciyar wani to ya zama cikin batattu kenan bai zama cikin shi shiriyu ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ba zai yi ba Allah ya ce gaya musu wannan kawai kai tsaye magana ba wani noke noke a cikin na'am Allah subhanahu wa ta'ala ce kul gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam inni ala bayyinatin min rabbi ni ina kan tsari bayyanannen hujja ina kan tsari na gaskiya min rabbi wanda yazo mun daga ubangiji na wa kazzabtum bi ku kuma kun ƙaryata wannan abu kun ƙaryata shi yaya za a yi mu zama daidai ku da kuka ƙaryata abin da na tabbatar gaskiya nake kai kuma Allah ne ya aiko mu ko kuma abinda kuke yi zato ne mutum yana iya canja Allah kuma Allah in ya gaji da shi sai sake sassaka wani sabo kuma in ya kaura sai ya kaura da Allah sa ba Allah ne zai dago shi ba shine zai daji Allah ya je ya tafi da shi kuma in wani yazo ya cuci Allah shi yake zuwa yayi wa Allah kariya ni kuma ni Allah shi yake mun kariya kuma shi ya halitti kowa da kowa yanzu an hada da wancan Allah da Allah subhanahu wataala haka kul ga ya musu inni ala bayyinatin min rabbi ni ina kan gaskiya ne daga ubangiji na wanda yake kan gaskiya ya zo ya bi wanda yake kan bata makaho shine zai jagoranci ne ido ai ne ido ne yake jagorantar makaho haka kul ka ga ya musu inni ala bayyinatin min rabbi wa kazzabtum bi kuma sannan kun ƙaryata abin da nazo da shi din wanda Allah ne ya aika mu shi ko ko babu wani abu da kuke da shi sannan kuma sai yanzu mun bi son zuciyar ku ma indi ma tasta'jiluna bi suna ta cewa to a kawo azaba mana in dai gaskiya ne cewa akan gaskiya kake to a kife mu da azaba wa id qalu allahumma in kana hadha huwa alhaqqa min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw itina bi adabin alim duk wannan suka yi ta fada duk wannan daga cikin mutanen makka suka fada to Allah ya ce ka gaya musu ma indi ma tasta'jiluna bi abinda kuke gaggawan yazo na azaba ma indi ba guri na yake ba ba a guna yake ba balle in sauko muku da shi sai abinda Allah yi inil hukmu illa lillah ku sani cewa hukunci kadai na a halakar da mutane ko kar a halakar da mutane baya hannun kowa sai a hannun Allah subhanahu wataala ba wanda yake iya zartar da abu sai Allah subhanahu wataala zartar da halakar da mutane yana gurin Allah subhanahu wataala zartar da barin mutane ba a halakar da su ba yana gurin Allah subhanahu wataala zartar da a sauko wa mutane azaba yana hannun Allah subhanahu wataala wannan ma indi ba hannu na yake ba ni da iko akan wannan yaqussul haqqa Allah subhanahu wataala kullun yana bada labari na gaskiya yana gaya muku kaman ma'ana a ce yaqussu qissatal haqq ko yaqussu qasasal haqq Allah yana ba ku labari na gaskiya duk labarin da Allah zai faɗa gaskiya ne yanzu a ƙaryata shi a dau labarin da ba na gaskiya ba wani wanda in zai magana in yayi minti biyar yana magana sai ya shigar da wani abu ko ya shigar da son zuciya ko yayi ƙarya ko yayi yaudara ko wani abu to shine za a bi son zuciyarsa a bar Allah subhanahu wataala ya qussu alhaqqa wanda Allah in yana magana duk maganganun Allah ba wanda ba gaskiya ba kuma maganganunsa sun fi komai yawa Allah subhanahu wataala yana cewa walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'di sab'ati abhurin ma nafidat kalimatullah Allah ce da a ce duk abin da yake doron kasa min shajaratin nabishiya aqlam ya zamanto abuna alqaluma na rubutu wal bahru koji kuma a sake ninnin kashi bayan kogin da ake da duk wani kogi na duniya duk inda ruwa yake taruwa a ninnin kashi sab'atu abhurin minki bakwai na duk ruwa inda yake tsaye a duniya a ninnin kashi minki bakwai ya zama tawada abinda suke kan bishiya suke kan kasa na bishiyoyi kuma a ferin su zama alƙaluma ana fada gwanayen rubutu su rike suna rubutawa ana fada alƙalamin ya karisa a sake ferewa ya karisa a sake ferewa sai duk alƙalamin da nau'in nan bishoyin gaba ɗaya sai sun kare ma na fidar kalimatullah kalman Allah ba ta kare kuma duka gaskiya zai fada ba ƙarya duk wannan maganganun da zai fada ba ƙarya ko daya ko ba abin da za a yi nadama akan sa ko daya kuma da yace min shajaratin sai ta min shajaratin bai ce min ashjarin ba walau annama fil ardi min shajaratin aqlamu da yake min shajaratin jinsin bishiya sai kawo ta abuna sunan bishiya sai kawo shi mufrad bai ce min ashjarin ba bishiyoyi a duniya kwaya ne yace ba dai bace amma sai Allah ya amfani da kalmar mufradi sai ta min shajaratin na bishiya sai ta aqlamun aqlamun kuma sai kawo sigar jami'i ko ba haka ba bishiya kwaya daya aqlamun kuma sigar jami'i abunda malamai suka tabbatar wannan yana daga cikin mu'jizan alqurani da balagarsa ana so ne a nuna ma cewa da yace min shajaratin bishiya kwaya daya ma'ana inda yace min ashjarin aqlamun to da kowace bishiya daya ake nufi ita kanta a fere ta da ressanta da komai ya zama bishiya wato alqalami guda daya amma da yace min shajaratin ya kawo shi shajara wato bishiya da sigan mufradi yace sanan sai ta aqlamun wato a kowace bishiya da reshenta da silinta da sauransu kowanne a fere shi ya zama alqalami ganyayenta da sauran duk abun da yake jikin wannan bishiyan a fere shi ya zama alqalami a bishiya daya za a iya samun alqalami sama da 100 shine hikimar min shajaratin sannan aqlamun da an ce min ashjarin kamar yadda bishiyoyi suke da yawa aqlamun to da kowace bishiya daya ta zama alqalami da ganyayenta da komai alqalami daya amma da aka ce min shajaratin bishiya daya sannan aqlamun akai jam'in sa to kowace bishiya daya za a iya samun sama da alqalami daya ko sama ko ma miliyan sannan azo a cigaba da rubutu kowace bishiya daya ta fero a fero alqaluman da suke jikinta kowane ganye da filin da ya rike ganyen ya zama alqalami yazo a rinka rubutawa kowanne yana karewa ana ferewa yana karewa ana ferewa haddisu kare gaba daya mana fi da kalimatullah kalmomin Allah ba su kare kuma dukan su gaskiya yanzu a rayuwarmu na duniya kai magana na awa guda gobe kai magana ba don Allah ya kaddara yanzu maganan da muke alqurani da gaban mu ba ai da yanzu tuntunin mun zarte ba mu sani mutum ya ta surutu har awa guda kowa ya yi shiru yana sauraron sa ai in ba alqurani kake faɗa kuma sannan da cewa ba za zo ba duk labarin da zamu bayar in dai ba alqurani bane wallahi da yawa nan ba za zo ba don kawai za a ji abun akwai karaskiya akwai abunan karo da juna kana faɗa amma da ke alqurani ne kawai sai ka ji mutum yana tun nesa kawai lokaci na yi Allah yake yana cikin masallaci ba don ya ji maganar ruwa ne ba don ya ji kaza ba ba don wallahi kawai don qurani saboda haka alqurani shine wanda in kana fadan sa kowa zaka ji yana nitsuwa kuma duk wani taro da za a yi in ba qurani yake karantawa ba taron mutane kamar wannan kuma a hana kowa surutu ba wanda ake cewa in shiru ina kowa da kansa ya shiru ba dan ya ji magana daga mu kawai Allah ya kaddara mu ne zamu fada amma maganar Allah muke fada Allah ya sa mu zamanto mun dace a cikin haka amma kowa sai kaga ya shiru don me ana fadan maganar Allah ma ce wani labari za a bari yanzu da tun da zo suna dariya suna jin cewa akwai wauta a cikin abin da ake faɗa musu wani kawai ji kawai akwai jahilci a cikin abin da ake faɗa musu dama an san bai san abin ba kawai aka gayyato mu sai zo ya ce zai ba mu labari samu ƙwararre mana zai faɗa amma da ke alqurani ne ina jiya an yi tun farko ramadan fa kullun sai mun zo anan amma mutane sai zo su zauna saboda me alqurani yake gaya mu maganar Allah kowa ya san gaskiya ce wallahi sai dai kawai ya bijire ko kuma ya kauce ko kuma ya ibi amma ya san gaskiya ake faɗa saboda maganar Allah ce haka Allah subhanahu wataala ya qussul haqqa yana ba da labari na gaskiya babu ƙarya cikin maganar Allah me zai hana a yi imani da shi Allah subhanahu wataala ce wa huwa khairul fasilin Allah shine wanda yake in yana magana daki ko yana ware abu in Allah ya ce a ware wannan kaza to wallahi in ka duba za ka ga cewa abinda Allah ya ce shine a ce wannan baki ne wannan fari in dai Allah ne ya ware to zaka samu farin fari ne baki ne ba kamar dan adam ba dan adam ne zai ware ma fari ya sai ma baki ne ya ware ma baki ya sai ma baki ne ko kai yadda ko baka yadda bare sai ka sun koyar da kai ka wuce amma Allah in ya sai ma fari ne to in ka duba zaka samu farin ne in ya ware wannan ya sai wannan baki ne to in ka duba zaka samu baki ne in ya ce nan ruwa ne to tabbas ruwa ne in ya ce nan bushewa ne dan tabbas bushewa ne in yace zubo ruwa to Allah kawai zubo ruwan ne a kame ruwa Allah kame ruwan ne babu tuka da warwara cikin maganar Allah wa huwa khairul fasilina shine mafi alkhairi shine fiyayyen masu ware abu daki in ya ware wannan ya waru in ya ware wancan ya waru in dai aje abu in abun yace zai canja guri to ya zabi halaka to da ka duk abun da Allah ya aje a inda ya aje shi nan ya dace aje shi duk abun da ya aje anan gefen inda ya aje shi anan ya dace aje shi wa huwa khairul fasilina
قل له أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله
Allah subhanahu wa ta'ala lalle akwai qira'a yaqdi al-haqqa yaqussu al-haqqa akwai qira'a wanda suka buga masa digo yaqdi al-haqqa yana zartar da gaskiya in al-hukmu illa lillah shi yaqdi al-haqqa yana zartar da gaskiya saboda haka yana hukunta gaskiya yana zartar da gaskiya yana tsara gaskiya akwai qira'a da tabbatar da wannan saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala qira'a abi amr ne duri ya rawaito ta nam qira'a abi amr saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa qul ga ya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam law anna indi ma tasta'jiluna bihi da a ce a gurina abinda kuke gaggawan zuwan sa a gurina yake la qudi al-amru bayni wa bainakum to da an gama tsakanina da ku ba da tuntunin sai ya zama labari amma da ke a hannun Allah ne ko annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fishi ba yadda iya sai ya hakura kuma sai Allah ya rarrashe shi ko kuma ya hakura ya tabbatar da cewa fishin sa bai zai kai ko ina ba sai ya dawo kuma ya ci gaba da kiran mutane don haka Allah yake ga ya musu domin al'adan mutane duk mai gaba da dan uwansa tsananin gaba to in ya samu duk abun da ya samu na dama na cin nasara kan gaban sa to zai gabatar da shi ko ba haka bane wannan shine al'adan mutane ba yadda za a yi wannan yana gaba da wannan sun kai makura wajen gaba sannan sai wannan ya samu dama sai kuma ya kwanta ya tazo ba wani damuwa da zaran ya samu dama sai yake kawai ya gama da abokin gaban sa saboda ya huta in dai akwai abokin gaban sa a tsaye to hankalin sa bai kwanta ba to shine qul ga ya musu law anna indi ma tasta'jiluna bihi da a ce a gurina abinda kuke gaggawan ya zo wai a halakar da ku ko ai mai dinnan ko a sauke muku azaba da a gurina yake ga ya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam da a gurina yake la qudi al-amru bayni wa bainakum da tuntunin an gama magana tsakanin mu da ku da tuntunin an zartar da al'amari din da tuntunin na kife ku a kawo wasu sali wanda za su yi imani amma ina ba haka bane saboda haka da ya kamata su fadaka tunda da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ke da abun da zai suke bukata na azaba ko na halakarwa ai da ya gama da su amma tunda suka ga abun bai zo ba tare da izgili da walakanci da rashin imani da kafirci da suke nuna annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya hakure ya shiru kullun sai da awake to daga nan ya kamata su gane cewa kiran nan daga Allah ne shine ya aiko shi yayi wannan aiki kuma sannan azabtarwa da halakarwa a hannun Allah suke don da a hannunsu suke yadda suka bijire masa nan da tuntunin ya gama da su shine qul law anna indi ma tasta'jiluna bihi la qudiya al-amru bayni wa bainakum wallahu a'lamu bidh-dhalimin Allah shine ya san az-zalimai duk abin da suke Allah ya san da su ran da zai kama su ba wanda yake kubuce musu ba wanda yake kubutar da su ba wanda yake kwato su ba wanda yake sa musu mafita domin mai sanya mafitan shi suka yi wale na'am
وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة
Allah subhanahu wa ta'ala ya sake cewa wa indahu mafatihul ghaib mabudan gaibi gaba ɗaya ga Allah kadai shi shi kadai ya san abubuwa inna Allaha indahu ilmus sa'a wa yunazzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksubu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wa ina abubuwa guda biyar babu wani abu wanda ya san su sai Allah wa indahu mafatihul ghaib inna allaha indahu ilmus sa'a Allah shi kadai ya san ran da tashin alkiyama ya tabbata cewa ran juma'a za ta faru amma karfe nawa kuma wace juma'a ce a wace shekara ba wanda ya sani sai Allah subhanahu wataala yas'alunaka ani sa'a qul innama ilmuha inda rabbi la yuzalliha liwaqtiha illa hu sai ta qul innama ilmuha inda rabbi wannan ke nuna annabi sallallahu alaihi wasallam bai san kowane gaibi ba sai abinda Allah ya sanar da shi ba duka gaba ɗaya sani ba ghaib umuman annabi sallallahu alaihi wasallam bai sani ba domin yace da aka tambaye shi game da tashin alkiyama sai yace ilmuha inda rabbi iliminta yana gurin Allah subhanahu wataala ubangijina sai yace la yujalliha liwaqtiha illa hu babu wanda ya san tabbacin yaushe ne bayanin lokacin ta sai shi Allah kadai. Haka Allah subhanahu wataala ya san cewa shi ne ya san yaushe tashin alkiyama zai faru, da wani lokaci, a wace rana, ran juma'a ta yaushe, ta wace shekara, sannan yaya abun yake, Allah kadai ya sani. Haka inna Allah indahu ilmus sa'a wa yunzilul ghayth, sauko da ruwan sama, adadin ruwan saman da zai sauko. Sannan in an yi hajiri, ko da muna ganin hajiri, sai ka ji muna cewa Allah ya shayar da mu. Mutum ba zai iya cewa a tabbas za a yi ruwa ba. Ko masu karanta yanayi da bayani akan gajimare da hadiri da sauransu, sai da su ce saboda lura da alama kaza, cikakken bayani mafi ƙarfi, ana tsammanin ruwan sama mai yawa. To ruwan sama mai yawa, kaman galon nawa ne zai zubo daga sama? Ran kaza, ɗazu galon nawa ne ya zubo? Ba wanda ya sani sai Allah. Kuma sauran anguwannin da ba a yi ruwa kaman na wani anguwa ba, waye sani sai Allah? Ruwan da ya kwaranya da ya zubo din, waye san yawansa? Kuma a iya ina ya tsaya? Sannan da ya zuba ya shiga cikin ƙasa, iya ina ya tsaya? Ko kuma ya je har ƙarshen ƙasa ta kaza? Waye sai bayani? Babu wannan sai Allah. Za ka yi nazilul ghaib. Sannan wa ya'lamu ma fil arham, Allah shi ya san abin da yake cikin mahaifa. Ana iya scanning, amma in ciki ya kai lokacin da za a yi scanning. Amma mala'ikan da Allah yake wakkala shi akan maniyin da aka ɗiga cikin mahaifar mace, daga zaran mahaifi ya kusanci mahaifiya, wato miji ya kusanci mata, in dai har Allah ya kaddara za a haifi abu nan zuriya a wannan haɗuwa ɗin, to macen takan ji jikinta ya canja da nauyin jiki da sauransu. Idan ta ji wannan, take a lokacin Allah subhanahu wataala yake aiko mala'ika a taro dukkan wato manin da zai zama zuriya, to sai ya ratsa kafin ya fito daga jikin shi mahaifi, wato mijinta, ya shiga cikin mahaifarin, to sai ya ratsa dukkan ko ina a jikinsa. Idan ya ratsa dukkan ko ina a jikinsa, to duk wani abun da Allah subhanahu wataala yake so a dauka na kamanni da dabi'a da menene da sauransu, Allah ya tattaro shi a lokacin. Sannan sai ya zuba, ita ma sai ya ratsa ko ina a jikinta, sannan zai taru mala'ikan mutuwa ta ai mala'ikan da za aka wakkala game da wannan kula da wannan abunan mani da ya diga cikin cikin mahaifar, wato matarsa. To wannan mala'ikan shi a lokacin ya san namiji ne ko ta mace a lokacin Allah ke gaya masa. Kuma yake umartansa da taro shi da kula da shi, sai taro shi sai kula da shi, sannan sai a gaya masa. Amma shi ma bai sani ba sai lokacin da Allah ya gaya masa. Amma tura nan shi ake gaya masa, namiji ne ko ta mace, dogo ne ko gajere, a lokacin ake gaya masa, fari ne ko baki, a lokacin ake gaya masa, nawa zai yi a duniya in an haife shi, kuma yaushe za a haife shi, sannan yaya zai yi, wani irin abinci zai ci a cikin mahaifar tukunna tun yana cikin mahaifa, duk wannan mala'ikan shi ake wakkalawa da wannan aiki. Don haka sai Allah ya gaya masa zai ci abinci kaza, da abu kaza zai shigo jikinsa, in mahaifiyar ta ci abu kaza kuma zai shigo, dalilin kaza, abu kaza kuma kaza ne, sannan zai fara kaza daga kaza. Amma a ranar ba wanda zai iya cewa a namiji ne ko ta mace ne, ko kuma a dogo ne ko gajere ne ko mai kiwa ne ko siriri ne, ba wanda yake san wannan. Sannan taqiyi ne ko sabanin haka, ba wanda yake san wannan. Dan aljanna ne ko dan wuta, babu wanda ya sani, amma duka Allah ya sani. Don haka wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za ta kasubu gadan. Dukanmu nan kowa yana iya proposing cewa gobe zai yi kaza insha Allah ta'ala, amma haƙiƙani hakan zai yi? Sau da yawa mutum zaka ga ya shirya, ko zai yi tafiya, ko zai dawo, ko zai yi kaza, ko zai sayi kaza, ko zai sayar ko wani abu gobe insha Allah ta'ala, amma sai abun ya gagara. Don haka wama tadri nafsun ma za ta kasubu gadan. Sannan wama tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, babu wata rai da ta san a ina za ta mutu. Ga mu nan muna rayuwa a garin nan, mu ƴan garin nan ne muna zaune, amma tabbas a nan za mu mutu Allah ne ya sani. Wani za ka samu in mutuwarsa ta zo ashe a wani guri ne zai je rasu, sai ga kawai ko da bai taɓa yin tafiya ya bar gari ba, a lokacin in ya zo zai bar gari. Shikenan in ya je can inda ƙasar mutuwarsa a nan take, shikenan sai mu. Ibn Rajab al-Hanbali ya kawo ne a bi tabbaci ko ya inganta ko bai inganta ba, cewa kowane mutum in an zo halittansa kafin ya fito duniya, a nau'in ƙasa da aka halicci annabi Adam, aka halicci mutane, to ƙasar inda mutum zai faɗi ya rasu ana sa ta a cikin halittansa. To daga kafin a haife shi, ya ambata wannan a cikin Jami'ul Ulum wal Hikam, dare ingancin sa ne ko rashin ingancin sa, wallahu a'lam, ban sani ba. Saboda haka Allah subhanahu wata'ala yayi tsari tsari, don haka wala umma tadri nafsun bi ayi ardin tamut, babu wata rai da ta san a ina za ta mutu, Allah kadai ya san wannan. Kaga wannan wa indahu mafatihul ghaib kenan, la ya'lamuha illa hu, sauran wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Insha Allah ta'ala in muna raye gobe za mu ci gaba da gudu, don haka wannan ayar sai gobe insha Allah ta'ala za mu fassara ta, muna fatan Allah ya samu dace, wallahu ta'ala a'lam. Amma wanda ya tunatar da maganan da aka yi shekarar da ta wuce bara, cewa Allah insha Allah ta'ala zai yi karatu, to an dan bibi abun, amma sai aka yi zama latti don ana so a yi shi a inda ya dace ne, inda ya kamata ta yadda abun zai yi tsari sosai. Da an ɗauka kaman ko anan gida ne za a yi, to amma kuma ana buƙatun dai
sannan kuma mutane su taya mu da addu'an haka, wato ya zamanto an yi shi inda ya kamata, ko da misali dai a wajen Najeriya ne haka inda ake tsarawa. In Allah subhanahu wataala ya tabbatar yanzu zuwa kaman bayan haji za a karisa maganganu din insha Allah ta'ala, to in Allah ya sa abun ya tabbata insha Allah ta'ala ana nan da shirin abu bi idhnillah ta'ala ya kore ku insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala. Dukkan waɗanda suka turo da wanda ba su da lafiya, da wanda suka turo suke bukatan addu'a saboda yanayin da suke ciki, da kuma wace baiwar Allah da Allah subhanahu wataala ya karbi rayuwanta, aka ce abunan shekaran bara yawanci tana cikin al'ummar da suka azumci wannan wata bana, kuma gashi Allah subhanahu wataala ya sa Allah ya karbi rayuwarta. Muna fatan Allah ya gafarta mata zanubanta, Allah ya yafe mata, Allah marfa'a darajatiha fil mahdiyyin wa khulufa fi aqibiha fil ghabirin waghfir lana wa laha ya rabbal alamin wafsah laha fi qabriha wa nawwir laha fi. Muna fatan Allah ya gafarta mata, mu kuma in tamu ta zo Allah ya samu cika da imani, wanda dan sa ya samu matsala ta tsautsayi na karewa, muna fatan Allah ya bashi lafiya, Allah ya sa kuma tsarin da aka yi na dora shi, Allah ya sa an dace, Allah kuma ya bashi sauki dukan mu gaba ɗaya, mun kuma Allah ya kare mu da zuriyar mu da sauran su daga fadawa cikin tsautsayi, waɗanda suke cikin rashin lafiya Allah ya ba su lafiya, kowa da irin addu'ar da aka ambata daban-daban. Muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa muna daga cikin wanda Allah ya karbi addu'o'in su a wannan lokaci da muke addu'a. Dukkan wanda suke cikin matsala, ya Allah ka fidda su daga wannan matsala. Wanda suke cikin rashin lafiya, ya Allah ka ba su lafiya. Wanda suke bukatan wani abu, ya Allah ka sa su samu wannan abu da suke bukata. Dukkan mu nan kowa bai wuce yana ɗaya daga cikin wayannan abubuwa guda uku da ka ambata ba. Ko dai yana cikin halin kakani ka yi, yana so Allah ya bashi mafita, ko dai rashin lafiya Allah ya bashi lafiya, ko kuma yana da wani abun da yake so a ransa, yana bukatan Allah ya biya masa bukata, ya Allah ka biya mana bukatan. Allah ka ba mu duk abun da muke so, Allah ka hada mu da alkhairin sa, abun da yake sharri ne ya Allah ka raba mu da shi. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Allahumma yassir lana umurana wastur auratina wa amir rawatina. Allahumma yassir auratina wa amir rawatina ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا وارحمنا وأهدنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إننا أذنبنا الذنوب واعترفنا بذنوبنا فاغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا وجمعنا وإياهم في جنة الفردوس. اللهم اغفر لآبائنا وأجدادنا وجداتنا وعتق رقابنا ورقابهم من النار في هذا اليوم المبارك، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واستر عوراتنا يا رب العالمين. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا، واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واغفر لميتنا وأموات المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.